Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 23 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba, menene kanan labaran mu na yau?
To Sarfili, a yau Talata ne kungiyar ISIS ta fito ta ce ita ke da alhakin kai hare-haren babamai a sassa daban-daban na kasar Sri Lanka wanda ya halaka mutane sun fi 300. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan kuma sun kira ga mabiyansu su ci gaba da zaman darshi a yau Talata da zaman tilastawa gwamnati na wato gwamnatin sojin kasar su mika mulki ga farar hula. Kanan shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a Birtaniya a cikin watan Yuni wannan shekara.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ci hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Filato ta shirya wa 'yan jarida wani taron bita.
Yaya za mu yi wannan aiki? To a zaman mu da 'yan jaridu, ya za mu yi wannan aiki yadda zai kawo hankalin jama'a urdaya, zai kawo haɗin kai, ba wai tsasaguwa ko kuma ya kawo hargitsi al'umma ba.
Haka kuma za a ji cewa kungiyar bayar da taimako ta kasar Qatar ta gina wasu sabbin gidaje guda 100 ga waɗanda ambaliyar ruwa ta ruguje wa gidajensu a jamhuriyar Niger.
Gidaje ne wanda kowane an yi mishi ginin shi, kuma cikin gidaje nan an samu shi gadaje da mantuluka. Abinda mutum zai zuwa da shi cikin gidan nan shine tuhohinka da abincinka.
Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustafa Nasiru Batsari zai kawo mana a wannan la'asariya, da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Ba tare da gabatar da wata shaida ba, yau Talata kungiyar ISIS ta fito tana cewa ita ce ke da alhakin kai hare-haren babamai wanda aka kai a sassa daban-daban na kasar Sri Lanka waɗanda suka halaka mutane sun fi 300 kuma suka raunata ɗaruruwa a lokacin ibadar bikin Easter wanda aka kammala a ranar Lahadi. Haka kuma a yau ne ministan tsaron kasar yake gaya wa 'yan majalisar dokokin Sri Lanka cewa waɗanda suka kai farmaki sun yi hakan ne a matsayin ramuwar gayya akan hare-haren da aka kai akan wasu masallatai guda biyu a birnin Christchurch da ke ƙasar New Zealand. A halin yanzu kuma gwamnatin Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓace biyo bayan zargi da ta yi wa wata ƙungiyar masu tsaurin kishin Islama da bata yi fice ba laifin kai waɗannan hare-haren da suka kashe sama da mutane 300. A yau Talata ne aka yi jana'izar gama gari ga waɗanda suka mutu a cikin mummunar tashin hankalin wanda ya afkawa ƙasar da ke tsibirin kudancin Asiya, lamarin da ba a taɓa gani ba tun bayan da aka kammala yaƙin basasa a shekaru 10 da suka shuɗe a ƙasar. Mai magana da yawun 'yan sanda ƙasar ya faɗa a yau Talata cewa an kama mutane 40 da ake zargi suna da nasaba da wannan mummunar al'amarin. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kira ga mabiya su ci gaba da zaman darshi a yau Talata da zaman tilastawa shugabannin sabuwar gwamnatin sojin ƙasar su miƙa mulki ga farar hula. Kungiyar ma'aikata ta ƙasar Sudan da take jagorantar gagarumin zanga-zangan ta kira ga a yi tattakin jama'a a birnin Khartoum a yau Talata, kana a gudanar da gagarumin taron gangami a ranar Alhamis. A jiya Litinin kuma masu zanga-zangan sun kafa shingaye a kan hanyoyi da ke kusa da helikwatan sojojin a birnin Khartoum. Gwamnatin soji ta wucin gadi a Sudan ta yi kira da a bude hanyar nan da nan kuma a cire shingayen masu zanga-zangar. Tun cikin watan Disamba ne na bara mutanen ƙasar suka fara bore suna neman sauyin mulki. A hali da ake ciki kuma ƙasar Misira ta shirya taron koli na shugabannin Afirka na gaggawa a yau Talata akan abubuwa da ke faruwa a Sudan. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyarar aiki a Birtaniya a cikin watan Yuni wannan shekara, inda zai gana da sarauniya Elizabeth da Prime Minister ƙasar Theresa May. Wata sanarwar fadar White House ta ce shugaban Amurka da uwar gidansa Melania Trump sun amince da goron gayyatar da Sarauniya Elizabeth ta basu zuwa Birtaniya daga ranar 3 zuwa ga 5 ga watan Yuni. A yayin da suke Birtaniya, Trump da uwar gidansa za su halarci bikin shekaru 70 na tuna mamaya da sojojin Amurka da kawayensu suka kai a yakin duniya na biyu, inda suka yi galaba akan mayakan Nazi na Jamus. Bayan ziyaran aikin, Trump zai kuma halarci bukin tuna wannan ranar, inda zai je Normandy da ke kasar Faransa a ranar 6 ga watan Yuni, inda zai kuma gana da takwaran aikinsa na kasar Faransa Emmanuel Macron. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun Kolin Myanmar ta amincewa da ɗaukaka ƙarar wasu 'yan jaridar kamfanin dillancin labarai na Reuters guda biyu, wanda suka yi bayan an yanke musu hukunci a kan take daɗaɗɗiyar dokar leƙin asirin ƙasar. An kama Wa Lone da Kyaw So Oh. An kama su ne suna ɗaukar rahotanni akan musgunawar da sojojin ƙasar ke yi a yankin Rakhine, lamarin da ya yi sanadiyar arcewar musulmin Rohingya kusan 700,000 zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh a cikin watan Agustan shekarar 2017. An kama su ne a cikin watan Disamba bayan sun gana da wasu 'yan sanda biyu a wani wurin cin abinci a Yangon, kuma aka ba su tarin takardu. 'Yan jaridan biyu sun gudanar da bincike ne a kan azabtar wadda aka yi wa da sojoji da 'yan sanda suka yi wa 'yan kabilar Rohingya su goma a ƙauye Indin. An da yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 7-7 ne a cikin watan Satumba da ya gabata. A ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya shigar da ƙara a kotu a jiya Litinin, yana neman kotun ta hana kwamitin majalisar dokokin ƙasar mai binciken harkokinsa da kuma na kasuwancinta a hannun wani kamfani na akawo-akawo masu kula da harkokin kuɗinsa da kuma harkokinsa baki ɗaya. Dan majalisa Elijah Cummings na Democrat, wanda shine shugaban kwamitin bincike na majalisar wakilai, ya buƙaci wasu bayanan Trump na shekaru 8 a baya daga kamfanin Mazars USA, amma shugaban da kuma kwamitin yakin neman zabensa sun faɗa a cikin ƙarar da suka kai wa kotu cewa buƙatar bayanai da majalisar ta shigar ya saba wa doka, kuma ba zai yiwu a aiwatar da wannan buƙatar ba saboda ba shi da wani tasiri ga dokar. Ƙarar da Trump ya kai wa kotu na cewa a maimakon majalisar ta yi aiki tare da shugaban ƙasa akan dokoki da za su amfani Amurkawa, 'yan Democrat a majalisar wakilai suna ɓata lokacinsu akan neman hanyar ɓata wa shugaban ƙasar suna a siyasance.
Baba Yakub Makirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, taskar rahotannin namu za ta fara ne daga jihar Filatin, Najeriya, inda aka shirya wani taron bita ga 'yan jarida kan yadda za su gudanar da aikinsu ta yadda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
Hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau ta shirya taron bita wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu yadda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya maimakon rurrutu ta wutar rikici. Taron bitar, wanda ya samu tallafi daga ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya, ya ƙara tunatar da 'yan jarida daga kafofin yada labarai na ciki da ƙetare kan muhimmancin haɗin kan al'umma. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Joseph Langman, ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmowa wajen samar da zaman lafiya da bunƙasar ƙasa.
Mun gane cewa ba waɗanda za su iya taimaka mana na ganin cewa an magance waɗannan matsaloli kamar 'yan jaridu. Dalili kuwa shine yadda suke tsada ita labarbarai yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, zai iya kawo ko ya tashi hankali ko kuma ya kawo zaman lafiya. Amma abin da muke so a mayar da hankali akai musamman shine yaya za mu yi wannan aiki, wato a zama mu da 'yan jaridu, ya za mu yi wannan aiki yadda zai kawo hankalin jama'a wuri ɗaya, zai kawo haɗin kai ba wai tsasaguwa ko kuma ya kawo hargitsi ko tashin hankali al'umma ba.
Mr. Langman, wanda ya yaba da sauyi mai kyau da aka samu ta yadda 'yan jarida ke gabatar da rahotanninsu, ya kuma yi fatar taron bitan zai ƙara yin tasiri a ayyukansu.
Dai na ga ko 'yan jarida da 'yan jami'an tsaro sun canja yanayin da suke kuma yadda suke ɗin rawar da suke yi domin ga an wanzar da zaman lafiya na kwari ya canja ba amma abinda muke so kowa ya sani shine kaga banda ma yan jaridu kowanne mutum dake wannan jiha dake kishin yake da kishin kasa ko kishin wannan jiha wato aikin wanzar da zaman lafiya ya dangama a wuyar mu ne gabaki ɗaya ba wai gwamnati kadai kawai za ta yi aikin nan to fata na shine ayi koyi daga wannan bita so muke in aka koma mu ga canji a irin rubuce-rubuce da yan jarida suke yi ba wai kuma za a yi amfani da gidajen jaridu a tura wata agenda ko wata abu da zai kawo tashin hankali a ba shi bane yaya kawai za mu yi gyara domin a tabbatar da zaman lafiya na kwarai
shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau kenan Joseph Langman wasu da suka halarci taron karawa juna sanin daga kafafen yada labarai daban-daban sun yi tsokaci
sunana Agabus Panangba ina reporting wa Daily Post Online da kuma the authority newspaper na karu sosai kaga wani lokaci zaka kai rubutu ko kuma kai labarin da zai zama ya karata da hankali maimakon kuma ya kawo zaman lafiya yanzu a ce an kashe mutane 200 a wani kauye kuma maimakon ka ce an kashe mutane 200 sai ka fara cewa wani kabila ne ko wata addini ce ta yi wannan kisan kaga kuma irin wannan yana karata da hankali sosai
to sunana Bilkis Kambai ina aiki da Radio Nigeria shakka babu naka ina kira ga masu yin wayannan labarin su daina don bayi da kyau baya kara martabar da injibida
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaida Zainab Babaji a wani yunkuri wato yunkurin kare al'ummar kauyen Bargo dake yankin Talibari a jamhuriyar Niger daga barazana ambaliyar ruwa kungiyar katar Charity ta gina musu wani gari mai gidaje 100 waɗanda suka tana da wutar lantarki hada da famfuna da dukkan kayayyakin bukatun iyali wakilin murya Amurka a mai silan mu na Barma ya aika mana da karin bayani
sau biyu jere da juna ambaliyar ruwa ke ruguza gidajen al'ummar kauyen Bargo ta gundumar Ballyara lamarin da ake alakantawa da rashin dacewar filin da aka tsira garin Tuntushe sabili kenan kungiyar katar Charity ta yanke shawarar gina wani gari sabofil mai gidaje 100 da nufin kawo ƙarshen wannan matsala kamar yadda za a ji ƙarin haske daga bakin Adamu Giwa ma'aikacin katar Charity a nan Niger
gidaje ne wanda kowane ayi mishi ginan shi kuma cikin gidajen nan an samu shi gadaje da mantuluka abinda mutun zai zuwa da shi cikin gidan ne shine tohonka da abincinka amma duk abin da yake na rayuwa da ruwan shanka da wurin kwanci da tabarma da gaza da komi an hada shi waɗannan magidancan 100 kowane yana samun su bayan wannan kuma an yi gidan likita bayan wannan kuma lakol kuma an sabunta akwai klasoshi akwai biblioteka akwai kuma wuri na koyon computer na informatik lantarki da anka samu na rana duk garin da gidajen likita da lakol becin wannan kuma gidan gona wanda anka na eka tara wanda ana yin noma kuma ana koya ma manoma aiki abinda anka huddo kamar na albarkacin gona akwai na'urori wanda wurare da mun kashi da wanda za a sarrafa su ai amfani da su
ministan cikin gida Bazoum Mohammed wanne jagoranci bikin damka waɗannan gidaje a hannun waɗanda aka yi domin su ya jinjinawa wannan kungiya saboda a cewar sa ta yi abin da ya kamata ta kororinta su yi koyi da shi
kaga wanda ya samu wannan gidan bayan da ya hito daga bukka koko gidan laka lalle rayuwar shi ta sake banda wannan kuma kaga masallacin na zamani shi ma duk waɗannan abubuwan da aka yi suna aiki ne da energy solar sun sake ma al'umma wannan garin rayuwa gaba daya alhamdulillah kenan dama ce na samu in ma gwamnatin katar godiya in ma katar Charity godiya kuma ina kira duka irin kungiyoyin nan da suke zauwa Niger suke aiki su dauki koyi gare su su yi irin wannan aikin mai babban amfani
farin ciki baya misaltuwa a wurin mazaunan kauyen Bargo da ke daukar bikin damka waɗannan gidaje tamkar wata ranar sallah sai ni Isufu na daga cikin waɗanda ke morar wannan tallafi
ai ga sabu da gwamnati kan irdu irkwarara
yace ina godiya da muka samu wannan alheri a cikin garin mu ina yi wa Allah godiya kuma ina godewa waɗanda suka yi dalilin samun wannan taimako mun yi murna sosai
alhamdulillah mu abiri irga
a watan mayin 2017 ne kungiyar katar Charity ta kaddamar da wannan aiki da ke matsayin na gwaji wanda kuma aka bayyana cewa ya laƙume miliyan 1,200 na sefa sile mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida sallamu mana barma. To yanzu kuma za mu komo batun tsaro a Najeriya, inda rundunar sojan sama ta fara kai farmaki ta sama kan yan bindigar Zamfara. Abokin aiki na Baya Kuma Kiri ya zanta da Baba Gamawa da ke zama masanin tsaro a Najeriya.
Kada gadin akwai nasara da kake hangowa a wannan sabon salon nan da sojojin sama suka dauko?
Kuma suna samun nasarori da dukkan a farmaki da suka kai, kuma ina tabbatarwa masu sauraro insha Allah cikin lokaci kaɗan za a yi maganin wannan abu. Matuƙar mutane dole ne su tsaya su ba da goyon ba, a haɗa kai, a tafi tare, a tsinci tare, because wannan yaƙi na jinkiri da irin wannan yaƙi na salatar da rayukan mutane da dukiyoyinsu, to fa kowa sai ya ba da gudunmawa, ba wai su jami'an tsaro kawai ba, da sarakuna da mazauna a gari a gari, da su mutane da suke zuwa gonakai suke wannan abu, su wani abu da suka gada daidai ba, su ba da bayanai da ba a sai, domin su ma a samu a tafi tare a tsira tare. Ina tabbatar maka da a samu nasara a cikin wannan yaƙi da ake.
To za ka iya ba da shawara a maimaita irin wannan abin daga ɓangarorin Najeriya inda ake fama da 'yan ta'adda ko kuma su 'yan nan 'yan ɓatagari?
Ne kwarai da gaske, ai wani abu ba guri ɗaya ba ne. A in ka duba ita rundunar sojojin sama, tana da irin waɗannan wurare a Makodi, tana da shi a birnin Gwari a Kaduna State, tana da shi a Maiduguri da sauran wurare. Da wani kawai abin da za a yi shi ne ita gwamnati ta kara musu ƙarfin gwiwa, ta ba su kayan aiki, kuma a tabbatar idan aka ba da waɗannan kuɗaɗe da kayan aiki, a tabbatar ya isa gurin da ya kamata ya je. Ina tabbatar maka in dai aka yi haka a dukkan sauran wurare da ake samu wannan tasiri, ake kashe mutane, ake salwatar da dukiyar mutane, ina tabbatar maka za a samu nasara kwarai da gaske. Kuma shugaban kasa dole ya tashi ya tsaya ya jajirce, ya ga duk kuɗin da ya bayar da dukkan abubuwan da ya bayar a bidiyo, a tabbatar abin ya kai gurin da ya kai. Ina tabbatar maka hakan haka za a samu nasara ga dukkan wannan yaƙi da 'yan ta'adda da ake a wannan ƙasa ta mu.
To da ƙarshe, kana ganin ƙoƙari da ake yi a wurin yaƙi da 'yan ta'adda a Najeriya ana gab da cin nasara?
Eh, ƙwarai da gaske, in ka duba akwai abubuwa da aka samu koma baya a 'yan lokaci na baya kaɗan, amma wannan ba zai ce da mu samu nasarori ba a waɗannan yaƙi da 'yan ta'adda da aka fara da su a dukkan wuraren da ake samun wannan matsaloli. Ba za a ce ba a samu matsala ba, akwai matsaloli an samu kina baya saboda wasu dalilai da sauransu, amma kullum aka samu irin wannan aikokari ake a gyara domin a ci gaba a samu nasarori da wannan abin da ake yi. Kuma alhamdulillah, ina tabbatar maka da irin shugabancin da ake da shi a yanzu, ina tabbatar maka insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, kuma za a samu nasarori da dukkan wuraren da ake samun waɗannan matsaloli insha Allah.
To madalla, a gaida Baba Yakubu da Baba Gamawa waɗanda suka yi tattauna akan batun tsaro. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 11 da kusan minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a yau shirin zai leƙa gonar kabojini da ke cikin jihar Niger a arewacin Najeriya, domin jin yadda kamfanin Flower Mills ya rufe katafariyar gonarsa mai faɗin sama da kadada 2000 tare da sallamar ma'aikatansa sama da 500.
Don suna aiki ma an zo an ɗauke musu bature an tafi da shi, sai da ambasada ɗinsu daga na Argentina na wannan bature ya zo kaboji ya yi kwana 7 kafin a yi rescue nashi an so shi. To idan ma ana aiki wurin nan da mutane an ɗauke bature, in wani na zama daji Alhaji Mustapha kake gani?
Za mu ji martanin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari.
Inde ba abin ya fi karfin mu ba maganar da muke da kamfanin insha Allah ba wanda zai rasa aikin shi.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a yanzu haka dai bayanan da muke samu na nuna cewa kamfanin Flower Milks a Nigeria ya rufe katafariyar gonarsa mai kimanin fadin kadada 2000 da ke dajin Kaboji a jihar Niger tare ma da sallamar ma'aikatansa kimanin 500 a saboda dalilai na karewar tattalin arziki kamar yadda bayanai suka nuna. To akan haka ne daya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke zaune a yankin na Kaboji wato Alhaji Bawa Kaboji ya bayyana mana matsayinsu akan wannan al'amari.
Wato da na samu labarin ni ban ku gida hankali na tashi kwarai da gaske saboda kanina wanda muke diya maza shine chief tractor operator din su, sannan akwai yaran mu da yawa wanda ke aiki a gurin nan suka kira ni suka ce mun wurin nan an zo an raba musu takardu an sallame su aiki. Babban shi manajan gona masarki na wan matana shike tuka shi don ni na bashi driver ya dinga tuka shi batura. Nace to me dalili suka ce man to lalle mutanen sun ce ba za su ci gaba, sai ni su turo mun leta da ta suka ba su a WhatsApp, suka turo mun leta na duba leta din. A bayanin da suka yi a letan nan sun nuna cewa ba za su iya ci gaba saboda a takaice ba riba ga noma nan da suke, saboda haka suka yanke shawara ya kamata su rufe wurin nan.
Amma mutane nawa suka sallama kamar ma'aikatan su a wannan wurin?
Ma'aikata da suka sallama wurin na alƙalla za a samu fiye da ma'aikata mutum 500 misali. Don me? Don ma'aikata hawa ne wannan muna maganar fama ne don lokacin girbi yayi a rana ɗaya lebura masu musu fikin na masara a zama guda a kowane wuni suna employing lebura fiye da mutum 1000 a wannan wurin. Don me? Don akwai mutane musamman da ke zuwa da Kebbi da Zamfara da Sokoto masu zuwa musamman saboda yin wannan aikin.
Yanzu kasancewar ku al'ummar wannan yanki, yaya kuke ganin bunƙasa tattalin arzikin ku zai kasance sakamakon rufe wannan katafariyar gona?
Ai Malam Mustapha, abin gaskiya duk wanda ya san abin da ke faruwa a wurin nan in dai dan wurin nan ne dole hankalinsa ya tashi. Dan me? Dan kaga wannan gonar ta taimaka mana wajen zaburar tattalin arzikin ƙasar mu. Na farko tukunde akwai yaran mu da yawa da mutanen mu da ke aiki wurin nan.
Akwai adadin yawan gonan nan kamar ta kai hekta nawa?
A wurin nan yana da yawa, don alalace ba zan iya kawo kiyasi ba, amma na san alalace suna iya samun hekta fiye da 2000. Don za ka ga wani shekara in ba su yi noma sosai ba ka tambaye direbobin su ce bana an yi noma hekta 900 ko kuwa an noma hekta 1000 da wani abu. Dajin kuma na don me? Don bangare-bangare ma suke aikin. Akwai bangaren da yake ba su kan kai wani in suka taɓa wannan shekarun, don tana nan sama da shekara 30 in suka wannan shekarun su koma ta wani bangare. To ka ku ga wurin nan alalace ana iya samun hekta fiye da 2000.
Yanzu amfanin gonar akwai wata fargaba a bar wannan daji haka ba komai, kamfani ya kwashe kayan shi ya wuce kawai a bar shi kurmusun daji? Menene fargabar ku a barin shi haka?
Shine tsaro a wannan lokaci da muke ciki, dan suna aiki ma an zuwa an dauke musu bature an tafi da shi, sai da ambasada din su daga na Argentina na wannan bature ya zo Kaboji ya yi kwana 7 kafin ai rescue nashi an so shi. To idan ma ana aiki wurin nan da mutane an dauke bature, in wani na zama daji Alhaji Mustapha kake gani? Kaga izo daji karewa dai akwai kauyuka inda ke sai an bi ta wannan cikin gona a je kauyukan nan, kaga wannan hanya za ta mutu. Na biyu murin nan don wannan wurin in ya zama mafaka na yan ta'adda babban daji ne ba mu wurin nan ba, yana iya tayar da jahannan, yana iya tayar da jahannan ya. To saboda kaji tsoron mu.
To amma yanzu ku shugabannin wannan yanki na Kaboji, akwai wani shiri da kuke na tuttuɓa gwamnatin jaha ko za ta an shigo nan daga hannun kamfanin nan kafin?
To muna nan muna wannan tunanin.
To daga bisani dai na kira kwamishinan ma'aikatar gona a jihar Niger Alhaji Haruna Dukku domin jin matsayin gwamnatin jihar Niger akan wannan matsala.
Malam sanya cewa za su rufe sakamakon sanarwar da suka ba mu nema mai girma gwamna ya umarce mu da mu fara magana da su saboda gwamnatin jihar ta dauki nauyin ci gaba da ayyukan da ake yi a gonan.
To amma kun yi la'akari da irin ma'aikatan da kamfanin ya sallama an ce sun kusa 1000, ba ku ga kamar wannan koma baya ne wurinku, ba za ku yi sauri ku mai gurbin su ba?
Eh, abin da muke tunani ba mu son kowa ya rasa aikin shi, Allah yarda. Inde ba abin ya fi karfin mu ba maganar da muke da kamfanin insha Allah ba wanda zai rasa aikin shi.
Na'am, sun gaya muku dalilin rufe wurin?
Ba su gaya mana ba, don har yanzu ba su ba mu a rubuce ba, sun dai ba kamar sanarwa ne suka ba mu. amma litar din ainihin litar din ba su ba mu ba tukun saboda gwamnatin nan tana rufa mutanen nan asiri fiye da yake zato iyalai sama da 500 ke ci abinci a kashin gonan nan so shi yasa ita mai girma gonan mu ce mu da mu gaggawa mu zama da su mu san hanyar da za mu cikin roba na gonan
yanzu ko an shi gonan za ku ci gaba da noman kamar yadda kamfanin ke yi da kuma rike ma'aikatan koko wani tsari
fiye da saboda ainihin ko wanda ke son su biyo ta hannunmu su mallaki gonan za su yi tsaye da abin da mutanen ke yi
to zuwa yanzu kuke ganin za ku gama shirin da su da ku
yanzu ai muna jiran kamar yadda na gaya maka muna jiran ainihin cikakken bayanan da suka ce za su kawo mana a rubuce ne so ba zan arbakin sun ci albasa ba sai sun kawo wannan mun duba mu kuma mun nuna mai girma gonan sannan za mu kira yan gida mu faɗa musu
to yau ma dai abin da lokaci ya ba mu kenan A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aiko mana. To sakonmu na farko cewa muna fata wato kristocin duniya za su yi amfani da wannan lokaci na bukukuwan Easter wajen fadakar da mabiyansu muhimmancin hakuri da juna da zamantakewar rayuwa domin sai da hakuri da juna ne sannan duniya za ta zauna lafiya sako daga Shehu Adamu Rajau sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa tsaron wato taron yadda za a samu bakin zaren inganta tsaro a Najeriya da malaman addinin Islam suka gudanar abin ayaba musu ne Allah ya sa hakarsa ta cimma ruwa sako daga Sufyanu Gumel Zangon Daura da Amu Gali Zangon Daura da kuma Tahir Imam Tahir Jambulo to sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Yusuf Meleda Gololo jihar Bauchi da ya fara da sallama ya ce ina kira ga shugaba Buhari ya sani fa damuna ta matso yana maganar ayi noma amma har yanzu ba a fara sayarwa kananan manoma taki ba da fatan zai amfani da wannan kira nawa a fara turo taki yankunan karkara to sai kuma sakon na gaba da ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau ya ce ku gaya wa shugabanninmu cewa mu dinga cizawa muna hurawa domin ko ƴan ƙasa wato ƴan ƙasa suna cikin halin ni'iya su to abin da ya sauka kenan ga sakon da ku aika mana yanzu kuma ga waya ku biya Dawud labari amma wannan karan a takeice
tare da gabatar da wata shaida ba yau talata kungiyar ISIS ta fito ta cewa ita ce ke da alhakin kai hare-haren babababai wanda aka kai a sassa daban-daban na kasar Sri Lanka waɗanda suka halaka mutane sun fi 300 kuma suka raunata ɗaruruwan mutane a lokacin ibadan bikin bikin Easter wanda aka kammala a ranar Lahadi hakan kuma a yau ne ministan tsaron kasar yake gaya wa ƴan majalisar dokokin Sri Lanka din cewa waɗanda suka kai farmakin sun yi hakan ne a matsayin ramuwar gayya akan hare-hare da aka kai akan wasu masallatai guda biyu na birnin Christchurch da ke ƙasar New Zealand. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kira ga mabiyansu su ci gaba da zaman darshe a yau talata da zaman tilastawa shugabannin sabuwar gwamnatin sojoji su miƙa mulki ga farar hula. Kungiyar ma'aikatan ƙasar ta Sudan da ke jagorantar gagarumin zanga-zanga ta kira ga jama'a su yi tattaki zuwa wato a birnin Khartoum a yau talata kana su gudanar da gagarumin taron gaggami a ranar Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyarar aiki a Burtaniya a cikin watan Yulin wannan shekara inda zai gana da sarauniya Elizabeth da kuma Prime Minister Theresa May.
To madalla gaishe ka masu sauraro nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ta yau ita ce ta waɗanne irin waɗanne irin mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya nada a gwamnatinsa a wannan karan sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a shirin mu na dare kamar kullun kar amanta za iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na biyo.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Babaya Kuma Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wanda ta bada umarni da ma injin mu yau engineer Justin ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai an jima amma kar ku shirye don ku domin Amina da Maryam na dauke da shirin yau da gobe, shirin matasa.